أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول يا الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حدوى ونن ساهية ترانا لا ربا a yau muna biyar ga wata na Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace da shiddan watan 4 miladiya ta 2022. Insha Allah ta'ala wannan zai zamanto mana zama na 4 a cikin karatun tafsir alqurani mai girma wanda ajiya dai kusan mun tsaya a cikin sura ta suratul layl wanda mun saurari ayoyi kaman guda 3 a cikin ta, wanda kuma insha Allah ta'ala kenan ita wannan sura dai akan ta zamu tashi kenan suratul layl. Na'am, bismillah.
Bismillahir rahmanir rahim. Wal layli idza yaghsha والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى.
حسبك. Ubangiji subhanahu wataala yake rantsuwa a harkon wannan sura. Allah yake cewa wal layli idza yaghsha, Allah yana rantsuwa da dare a lokacin da duhu ya lullube shi sai ce wan nahari idza tajalla haka kuma Allah yana rantsuwa da yini idza tajalla a lokacin da haske shi ma ya mamaye shi sai Allah ke cewa ma khalaqa dhakara wal unsa aywa man khalaqa dhakara wal unsa waye wanda ya halicci namiji wal unsa sannan waye wanda ya halicci mace amsa shine Allah subhanahu wataala kenan wannan rantsuwan da Allah subhanahu wataala yayi a wannan wurare sai ke cewa inna sa'yakum lashatta lalle ayyukanku mabambanta juna ne ai inna amalakum ayyuhan nasu ya ku mutane ku sani cewa lalle ayyukanku kala kala ne akwai wanda zaka ga cewa ayyuka na alheri kawai yake aikatawa gurgurdan hali sannan kuma akwai wanda zaka ga shi kuma ya shahara a cikin ayyuka wanda suke na banza wanda la'alla ma zaka ga dukkan kai kawon shi to a cikin abubuwan da basu da kyawu ne Allah subhanahu wataala ya kiyaye wannan aya ubangiji subhanahu wataala yana jan hankalin dan adam akan cewa duk abin da ka aikatan nan to shine abin da zaka gadarwa kanka da kanka idan zaman to ka aikata ayyuka managarta ayyuka na alheri to ka tabbatar da cewa lalle zaka samu gidan aljanna wanda wannan shi zai zaman to maka a matsayin sakamako na aikin da ka aikata a daidai lokacin da kuma mutumin da ya aikata aika ya aikata banna a cikin rayuwar shi ana bari ana kibari wacce kaza ba kyau kikai kunnan kashi kike ga cewa duk gaba ɗayan wa'azin ma da ake duk wani ba mutane wahala ne ake da neman a takurawa jama'a kikai ta fantamawa cikin ababen da ubangiji subhanahu wataala ya haramta su to wanda ya zamanto shi ma haka ne halin shi akwai sakamakon da yake jiran shi a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya mushi tanadin gidan wuta Allah kiyaye sannan ubangiji subhanahu wataala yake cewa fa amma man a'ta wattaqa iya daga cikin halin mutanen kirki iya na arziki mutane waɗanda suka kama tafarki wanda yake managarci shine mutumin da man a'ta mutumin da ya bayar abinda Allah ya bashi gurgudan hali ya cire ya bada wattaqa sannan kuma yaji tsoron Allah subhanahu wataala mun karanta anan ina ga karatu na fari ko na biyu babu wani guziri da yake wajibi ga dan adam mai hankali ya same shi sama da abin da ya shahi tsoron Allah subhanahu wataala a duk lokacin da mutum ya zamanto yana da guziri na tsoron Allah to wannan mutumin ya jehwa ya tabe bimana ya mori rayuwa irin wannan rayuwa ita ake bukata ita ce abin da ya kamata dukkan masu hankali su yi kokari su kai su kawo su bada wannan hankalin su da tunanin su da lissahin su da duk wani abin da suke ga yana da tsada a rayuwarsu dan su ga cewa sun dace da samun tsoron Allah subhanahu wataala to bayan tsoron Allah kuma Allah yayi bayani a cikin wannan ayat cewa fa amma man a'ta duk mutumin da ya bayar Allah ya baka kai ma ka bada saboda duk mutumin da zai rika badawa to alama ce akan cewa ubangiji subhanahu wataala kuma shi ma wannan bawan Allah zai kara mushi Allah subhanahu wataala ya fada a cikin hadisul qudusi yake cewa ya ibn adam ya kai dan adam Allah ce ka ciyar in ciyar da kai a wani ru yake cewa ya ku diyan adam gaba dayan ku ɗan yunwa ne gaba daya sai wanda Allah ya ce sai wanda ni ne na ciyar da shi da haka Allah ya ce ku ciyar da ni in ciyar da ku me ma'anar mu ciyar da Allah amma anan shi cewa mu ciyar da waɗanda ba su da a cikin mu kuma Allah zai ciyar da mu da haka ciyarwa iya da muhimmanci bayarwa iya da amfani addinin musulunci bai yarda da ruwa ba addinin musulunci bai yarda da kaburo ba da haka ubangiji subhanahu wataala yake cewa man yuqashuha nafsihi
wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun
dukkan wanda ubangiji subhanahu wataala ya kare shi daga bakin ruwa shine ashuhu kaga mutun da dukiya amma shi a karan kanshi wannan dukiyar bai yi amfana da ita bayya iya amfana da ita barantana wani wanda yake kusa da shi amfana da wannan dukiyar sai dai a ce dukiyar wane ta kallo ci kawai bi mana bakin ku kawai ku kalla saboda shi a karan kanshi bai ci ba barantana ya bama wani ya cibe ta su ba. To dalim din da yake da irin wannan dabi'a da wannan hali shi yake kira rasula mutum wanda yake da ba'in ruwa. Yani ya mallaki abubuwan da ya kamata ya huta a rayuwa amma dai saboda zu'a zuciyar tashi dukiyar ya aure ta. Bima'ana dukiyar ta auri zuciyar shi idan aka taba wani bangare ji yake kaman ana gaftan gangan jikin shi ne ko na makamancin wannan. Shi yasa Bahaushe yake cewa dukiya gashin hanci. Yaani duk lokacin da aka taba ta sai idan mutun ya zubar da hawaye. To ita dukiya zaka samu dan adam yana da tsananin bukata ko kuma yana da tsananin son dukiya amma son dukiya ba shi bane abin da za a zargi mutun akan shi saboda dabi'a ce ta dan adam. Allah ce tuhibbunal mala hubban jamma. Kuna son dukiya so mai yawa. Yaani ba son bane aibi. Meye aibi? Ya zaman to ka samu dukiya amma ka kasa bada ta. Ba zai iya ma kanshi ba, ba zai iya ma iyalin shi ba, ba zai iya ma duk wani wanda yake kusa da shi ba, amma kuma dukiyar gata nan tsaba ba, kuma tarawa yake kowane lokaci gurin shi da ya zai tara. To amma duk mutumin da ya zamanto Allah ya bashi kuma yana badawa, to wannan siffa ce da hali na managartan diya. Ubangiji subhanahu wataala ya sanya wa cikin su. Allah yake cewa duk wanda ya bayar sannan kuma ya ji tsoron Allah, wa saddaqa bil husna, ya gaskanta da kyakkyawa. Al husna adan ma'anar shi ya gaskanta da kalma ta la ilaha illallah. Yani mutum ya gaskanta da kalma ta la ilaha illallah, ka yarda cewa lalle babu wani abun bauta buza ga cancanta sai Allah mai girma da buwaya. Wanda wannan kuma shine asalin halittan dan adam, asalin dalilin da yasa Allah ya halicce mu. Ubangiji ya faɗi haka, wa ma khalaqtul jinna wal insa,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa, Allah ce ban halicci ba aljani da dan adam, illa liya'budun, face sai dan su dayanta ni a cikin bauta. Wannan shine asalin halittar dan adam, wannan shine asalin halittan aljani. Wannan dayanta Allah subhanahu wataala shine ma'ana ta kalma ta la ilaha illallah. Duk mutumin da yace la ilaha illallah to ya kore duk wani abun bauta sannan kuma ya tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wataala. Wannan shine ma'anar la ilaha, babu wani abun bauta. Kaga ka kore gaba daya, sai kace illallah, sai kace sai Allah, kenan ka kore kowa, ka tabbatar da bauta akan Allah subhanahu wataala. To wannan shine abin da yasa Ubangiji subhanahu wataala ya halicce mu. Da haka duk aikin da zamu aikata a cikin rayuwa to ya zamanto iya da alaka da wannan kalmar ta alhusna, wannan kalmar ta wadda ita ce la ilaha illallah, ya zamanto ita ce abin da muke dubawa. Kar ka yarda duk wani abu na rayuwa ya zo ya raba ka da wannan kalmar. So da yawa zaka ga mutum ya rabu da wannan kalmar, ya saba mata ta hanyar ya dauki wasu ababen bauta, ya sa gaba yana bauta musu wanda ba Allah subhanahu wataala ba. A wani me yasa kake haka? Saboda yana neman duniya ne. Misali, matar da wani abu zai faru a rayuwa ta ji bata ji dadi ba, sai ta kama hanya ta tafi wajen dan duba, ko kuma ta kama hanya ta tafi wajen dan tsubbu, ko kuma ta kama hanya ta tafi wajen mai sihiri. Wanda waɗannan ukun duka kusa aikin su iri ɗaya ne. Kawai shi dai wannan ana ce mai boka kai tsaye, wanda ana ce mishi malam, amma kuma ba aikin shi bokancin ne shi ba. Wancan yana duba, wannan yana kaza. Sai mutum ya kasa dangana da sunan cewa wai in ya tai can ne zai samu agaji da taimako da ɗauki akan matsalar da yake fama da ita. To kaga idan mafi karancin abin da dan adam zai huto da shi na tabewa da asara shine ka huto a matsayin cewa za ka yi sallar kwana 40 Allah bai amsa. Za ka yi kwana 40 kana sallah, Ubangiji subhanahu wataala bai amsa wannan sallar. Idan dai an sa ka kai wani aiki wanda yake shirka ne ga Allah subhanahu wataala, wanda kuma mafi yawanci shine abin da yake faruwa. Wannan wa halin da kika je biki gaskanta abin da ya hodi ba, kawai dai ya hodi kin ji amma biki yarda ba, wanda shi kima iya da wahala. Wanda kaga ya tahi in dai ba irin yan leken kwaf ba, wanda za ta ce ai wani malami ya zo ko wani boka ya zo, kai hide ne in aka yi kaza kaza ake, sai ta ce mu je in gani. kika je kika gani baki yarda ba, to in kika dawo asaran da kika dawo da shi shine sallar kwana 40 dole ki ko biki ladanta. To wanda kuma ta gaskanta cewa lalle ta yarda abin da wannan mai sihirin nan ya hadi mata, to manzala yake cewa ita kuma wannan ta kafirce wa abin da aka safkarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani ta kafirce wa alqurani mai girma. Kaga kuma mutum in ya kafirce wa alqurani iya da gurbin zama a cikin musulunci, sai dai jaddada kalma ta la ilaha illallah saboda yayi ridda, saboda ba yanda za a yi mutum ya ce ya kafirce wa alqurani kuma ya ce shi musulmi ne amma kafirce wa alqurani, yana yiwa ba zai yiwu ba. To haka macen da ta tahi ko mutumin da ya tahi wajen dan duba ko aka je aka yi sihiri da sunan wannan sihirin nan, to wannan mutumin shi ma ya kafirce wa abin da aka safkarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine alqurani mai girma. Allah kiyaye. To kaga irin waɗannan abubuwa suna faruwa a cikin rayuwa, kuma da sunan yanzu mutumin da zai tahi wajen boka yanzu a yi sihiri, kuma yanzu a ce qad qamati salat kuma ya tashi kabar ta sallah tufka da warwara, shi yasa zaka ga mutum yana hudin la ilaha illallah amma bai san me ta kumsa ba. Ita kalma ta la ilaha illallah akwai abin da yake tabbatar da ita, akwai abin da yake kore ta. Da haka zaka samu malamai sun yi bayani akan abwabur ridda, wannan babi ne wanda yake magana akan ridda, mutumin da ya ridda bar musulunci. Me ridda? Ku shine mutumin da ya shiga musulunci kuma ya huta, kenan ana shiga a huta idan an aikata wasu ayyukan da suke warware kalma ta la ilaha illallah. Dan haka dukkan bawa na gari shine wanda ya gaskanta da kalma ta la ilaha illallah, ko kuma ya zamanto tafsirin mutumin da ya gaskanta abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankali akan aya da ta gabata na fa amma man a'ba, wanda ya bayar, to wannan mutumin saddaka ya gaskanta wannan maganar ya bayar, to wannan mutumin shi ma lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sauƙaƙe mishi rayuwa, sannan kuma Allah zai dora shi saman tafarki wanda yake managarci ne, saboda shi mutumin da yake bayarwa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana aiko da wasu mala'iku a dukkan sahiya Allah za su zo, ɗayan su ya ce Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ɗaya kuma ya ce Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah ka baiwa mutumin da yake badawa ka maye mishi gurbi da wani abu na alheri sama da abin da ya bada. Wa yake wannan addu'ar mala'ika? Sannan mala'ikan nabi shi kuma ya zo ya ce ya Ubangiji ka gadarwa duk wanda ya rike dukiyar shi baya bayarwa, Allah ka gadar mishi da asara. Allah ce na amsa, da ka ciyarwa da badawa tafarki ne, hanya ce, siffa ce, yanayi ne na mutane na kwarai. Daga duk mutumin da yake so ya zamanto nagartaccen mutum ya kokare siffanta da wannan siffa, sai Allah yake cewa duk bawan da ya zamanto a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna, Allah ce fasanu yassiruhu lil yusra, za mu sauƙaƙe mishi da sauƙaƙaƙa. Meye mai sauƙin nan? Shine aikin alheri. Duk mutumin da ya zamanto ɗabi'ar shi bayarwa, tsoron Allah, gaskatar da kalma ta la ilaha illallah, to tukuicin da Allah zai mishi shine Allah zai sauƙaƙe mishi aikata ayyukan suke managarta. Sai kaga duk wani aikin alheri bai ajin wahalar shi, zai tashi ya aikata ba tare da ya samu ta damuwa ba. A daidai lokacin da zaka samu mutumin da yake shedannu ne akan shi, ma'anar shi a karan kai shi yana wakiltar shedan ne, shi ho aiki in ba na banza ba bai ya iya yi kwata-kwata, ba zai iya yi ba, zancen ta zo ta zauna ta saurari karatu bai taso ba, tahi gwamma cewa ta je ta sa ta sha'arewa gaba, tana azumi kuma, wanda wannan kuma suna da yawa a yau, ya je kalli fina-finai ya kalli wane ne a daidai lokacin da ga ayyukan alheri na ana yi, ga Qur'ani a je, ga tafsirai ana yi, ga kaza, amma ba zai iya ba. Duk inda zaka same shi, to zaka same shi kidi, waka, bushe-bushe, zage-zage, kalmomi na batsa, duk wani abin da yake ba na daidai ba, to zaka samu anan su ne a sahun gaba. To amma bawan da ya zamanto bawa ne na Allah, Allah zai sauƙaƙe mishi, ya sahhale mishi, ya yassare mishi ayyuka na alheri, sai zamanto aikin alheri ne kawai zai riƙa aikatawa. Daga ya zauna faman shi karanta Qur'ani, in ya zauna faman shi magana da zai zamanto magana ce kyakkyawa, ayyuka managarta yake aikatawa to wannan shine ma'anar fasanu yassiruhu lil yusra Allah ce za mu sauƙaƙe mushi da sauƙaƙaƙa to wannan kuma iya da alaka da wancan hadisi wanda yake cikin arba'un an-nawawi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana hada halittan dayanmu a cikin cikin mahaifiyar shi kwana 40 a matsayin guda na maniyi kwana 40 jini kwana 40 tsoka daga nan kuma sai a busa mushi rai sai a umurce shi da kalmomi guda hudu kalima ta farko bi katabi ajalihi a rubuta ajalin shi kwana nawa zai yi shekara nawa zai yi za a rubuta ajali an rubuta nawa an rubuta naka an rubuta naki an rubuta namu gaba daya duk da kaga muna lunhuwashin nan abinda aka rubuta mana ne bai kare ba an rubuta wa kowa nashi kuma babu wanda ya san yaushe ne aka rubuta mushi shi yasa ake so dan adam ya zamanto a cikin taka tsantsan na ƙarshe game da abin da ya shahi rayuwa karki je ki shiga wani hayaniya karka je ka shiga wani hayaniya kana cikin hayaniyar na ashe lokacin ka ya kare daga kullum mutum ya zamanto a cikin sahun mutane da suke kimtsatsu masu aikata ayyuka managarta karka ce a bari in je in aikata kaza shikenan daga baya kuma wata kunu min badi qauman salihina za mu kuma mu gyara a kakai haka nan saboda Allah ka tafi wajen aikata aikin nan sai zamanto ashe ajalin naka ya kare kwakwam kana aikata ba daidai inda ba sai ka mutu kana mutuwa kuma gobe kiyama daga an tashi da wannan aikin da ka mutu kana aikata da shi da tadaka za a rubuta ajalinka sannan kuma za a rubuta maka arzikinka duk abin da yake arzikinka ne za a rubuta maka shi biye baka isa ka kara makanka ba biye baka isa ka rage makanka ba duk abin da kaga ka samu to ka tabbatar da cewa dama an rubuta shi yana cikin arzikin da zaka arzanta da shi zaka arzuttu da shi amma sai dai wani lokaci dan adam gaugawa da hadama sai kai shi zuwa ga cin kudi ba ta hanyar da ya kamata ba amma in dai ya shigo hannunka to dama Allah kadar ta haika same shi sannan abin da Allah ya rubuta maka iya abin da zaka samu wallahi arzikinka yana zawwa karshen shi yazo karshen shi yazo duk abin da Allah maka na arziki ba za ka iya ƙara daidai da ɗan abin da bai taka kare kare ba kuma ko da duniya za ta haɗu ba za su iya ƙara maka komai ba lokacinka ya ƙare lokacinka ya ƙare arzikinka ya ƙare arzikinka ya ƙare da haka kar ɗan adam ya tada hankalin shi akan abin da dama a rubuce yake kai me ake so ka yi ka tashi kai aiki ka tashi kai aiki gurgurda yadda za ka iya badawa da hanawa da samu da rashin samu wannan kuma na Allah ne sai ga wani kokari da hamzari da kazar kazar da kaza da kaza da kaza amma talauci ba a yi shi ba lamba ɗaya ne kuma yana tashi na neman gurgurdan hali da ka karka wahaltar da kanka kai dai ka tashi ka ɗauki sababi karka kwanta ka ce a in Allah ya kadarta zan samu to wannan shi kuma shi ake kira suna tawakkul walaysa tawakkul ba dogaro bane ba ka ce in Allah ya kadarta za ka yi ilimi za ka yi ai ba sai ka ta yi ka karanta ba to kaga wannan sai dai a ce wani ya samu matsala a cikin mi a cikin kwakwalwar shi ko kuma ka ce a an zanyi kuɗi kawai zanyi kuɗi ba sai na ta yi kasuwa ba ba sai na wahala ba ka tashi ka ɗauki sababi in ka tashi ka ɗauki sababi sai ka dogara ga Allah saboda Allah shi yake badawa in ya ga dama ya baka in ya ga dama kuma ya hana ka dan a nuna maka cewa sababin shi ma a karan kanshi ba shi bane yake yin tasiri akwai wanda yake sa sababin yayi tasiri wanda shine Allah subhanahu wataala sannan da Adam za a rubuta maka ajalinka a rubuta maka arzikinka sannan a rubuta maka gidanka dan wuta ne ko dan aljanna ne tuni a rubuce yake to yanzu anan tambayar da za ta biyo baya me yasa ake aiki kamar da sabai suka tambaye manzo Allah ya rasulullahi falimal amal to me yasa mutane suke aiki tunda an rige an kare an rubuta dan wuta dan aljanna manzo Allah ya ce a i'malu ku yi aiki fa kullun muyassaru lima khuliqa lahu kowa an sauƙaƙe mishi abin da aka halicce shi dan shi sannan a bada raskwanan cewa wani dan aljanna ne kowa wacce yar aljanna ce wani dan wuta ne wacce yar wuta ce a wajen Allah me abin mamaki a ciki kahin ya halicci duniya da abin da ke cikin ta gaba daya ya san duniyar da abin da za a zo ayi a cikin ta da duk abin da za a aikata gaba daya tun daga farko har karshe ubangiji subhanahu wataala ya sani dan an bada labarin cewa wani kaza ne kamar misali resultati na rayuwar kaza a bada kuma shi ubangiji ya san karshen rayuwar taka an zo an baka dama a nan gidan duniya a cikin ilimin ubangiji subhanahu wataala ya gudanu cewa wanin nan in yazo dama kaza zai aikata wacce in tazo kaza za ta aikata da haka karshen raskwananta ga hisabin ta yanda yake ku rubuta mini ita al aljanna ce ko kuma ita wutacce wannan abu ne mai sauki a wajen Allah da ni da kai da ke da mu sani ba mu ne muke ga abun mamaki amma a wajen Allah amma zalika ala Allah bi aziz wannan abu ne mai sauki kuma Allah iya da raskwanan komi alima ma kana wa ma sayakunu wa ma lam yakul law kana kaifa yakunu ya san abin da ya gabata da abin da yake faruwa a yanzu da abin da zai faru a gaba da abin da ma ba zai faru ba inda zai faru Allah ya san yanda abin zai faru dan haka dan adam wajibin shi ne ya tashi ya aikata ayyuka managarta wannan aikin managarci shi zai sa zuciyarka ta zamanto zuciya ce nagartacciya zuciya ce mai amsan ayoyin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma daga lokacin da ya zamanto ka zama dan duniya to zuciyar taka sai ta zama yar duniya ita ma daga lokacin la ta'rifu ma'rufan wala tunkiru munkara duk wani aikin alheri to kai zuciyarka bata san shi ba duk wani aikin banna kuma ku ne gaba-gaba duk inda aka ta ana kidi da waka an kirayo mawaka a dalilin munasaba aure ko wane ne to in koran tsuwa kai da Allah baka kafara in kace da wacce a cikin haka nan ne me yasa saboda ta shahara a wannan bangare an santa zuciyarta ta dishashe ta kahi akan wannan abu dan haka mutun ya saba ma kanshi aikin alheri shine gatanka aikin alheri shine abin da zai gadar maka da samun daraja a wajen ubangiji subhanahu wataala duk lokacin da adam ya zamanto ayyuka na banza yake aikata to wallahi ba abin da yake gadarwa kanshi in ba asara ba da tabewa rayuwar da bata wuce bata taka kara ta kariya ba sai zamanto ta saka kai asaran waccan rayuwar take dawamammiya ce shine Allah ke cewa wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra Allah zai sauƙaƙa maka aikata ayyuka managarta wanda za su sa ka samu dacewa da gidan aljanna ubangiji subhanahu wataala mana tawfiqi sannan Allah ke cewa amma man bakhila wastagna amma kaga mutumin da bakhila yayi rowa wastagna ya rika jin cewa ya wadatu da dukiyar shi kamar yadda Karuna yayi ko aka ce mishi ji tsoron Allah a cikin al'amarin dukin ne yace a إنما أوتيته على علم عندي
إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون
Karuna kenan ba dan Karuna mai yake a shi Karuna shine da kanshi ba dan shi bane ba shi Karuna ya kasance daga cikin mutanen Annabi Musa saboda shi talauci da wadata duka su jarrabawa ne Ubangiji subhanahu wataala ya bada labarin cewa daga cikin bayina akwai wanda talauci ne kamar ce shi akwai wanda talauci ne kamace shi akwai wanda wadata ne ya kamace shi saboda wani talakka ne zaka same shi a lokacin duk sallar da za a sauka za ka ganshi duk inda ake karatu ka ganta bayo Allah ta zo saboda tana cikin wani hali wanda yake na takashufi amma fa idan da wadata ta yi to irin abubuwan da ake shibka na ba daidai ba a garin nan da sai ka same ta sune yan gaba-gaba sune kirjin biki a ko ina amma yanzu me yasa ta yi baya saboda karancin abun da take samu na wannan dukiya to kaga haka sai ta lallaba har ta kai inda za ta samu ta shiga gina aljanna aikata aikata aiko amma nagarta kaga talaucin shine ya dace da ita akwai wanda kuma wadatan ne ya dace da shi da talaka ne zai butulce wa Allah subhanahu wataala to sai dai so da yawa dan adam a lokacin da ya wadata ba kowa ke kai labari ba ku da kuke rayuwa ku a karan kanku ba ubangijin da ya lice shi ba sai rika cewa kai wacce ta saki wani ya saki me yasa saboda wadata ta zo sai zama to dabi'un shi da halayen shi dabi'unta da halanta duk ba abin da aka santa da shi bane ba har kace wallahi nan tayi makaranta haka kaza yo yanzu ina ko bata jin has me yasa saboda wadata yazo to akon in wadata yazo walau basatallahu arrizqa li'ibadihi
labaghaw fil ard ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير
وبنجي سبحانه وتعالى كتاب ولو بسط الله الرزق لعباده إن ألا زي يلوى تأرزكي قباي كوا يسامو أبن ديكيسو كالا نهركو ياساب ما منها ترى يوها أكران كانتا idan ka ce kowa mai kudi ne to wa zai aiki kowa mawadaci ne wa zai ma wani aikin gini wa zai ma wani leburanci wa zai yi kaza kaga wannan zai zama to cikas ga rayuwa Allah ce walau basatallahu rizqa li ibadihi yace labaghaw fil ard da mutane sun yi banna a ban kasa yanzu ka duba kaga mafi yawancin rayuwar da ake a hali na talauci ne ake rayuwa saboda mazahir na talauci duka ga su nan karar ana kallon su to amma gidan da kake ga wataƙila abincin da za su ci ma yana nema ya zama to musu kalubale a ce maka yau ana biki a wannan gidan ya ake sa ma Allah kaga na farko tabarruj fitowa a cikin tsireci wannan hadis wala haraj na biyu kirayo mawaki a zo a yi ta kadawa ana waƙewa ana wane ne amma in ka gansu a haka ga su a cikin talauci ake amma kuma da yunkuri da kokari na sa'a ma Allah subhanahu wataala ga talauci kuma ga kokari sa'a ma Allah a haka za ka ga an gayyato mawaki kaza an gayyato kaza an gayyato kaza duk wata albarkar da take cikin auren ko yake cikin wannan abin da aka samu na munasaba alherin nan sai zamanto Allah lata albarka a wannan lokacin an yi ayaga da Allah subhanahu wataala daga lokacin kuma hissabbin matsaloli yanzu ka duba ga yanda za ka ga ana ta kulla auren rake amma wani auren ne yake jimawa sai daidai ku me yasa iyar alaka da abubuwan da muke aikatawa kowa baya jin has kuma la siyama a bangaren da shi kade-kade da waƙe-waƙe uwaye mata za ka samu su ne a gaba sai a ce yanzu haka za a zo a yi biki kamar mutuwa kaji wannan tana cikin minal jinnati wan nas da Allah ya ce a cikin mutane akwai shedannu a cikin aljannu akwai shedannu haka za a zo a bige hankali ai su dole wata hada kudin da kudin ta za ta gayyato mawaki idan mai biki ya ce ai shi ba a gayyato mawaki ba da kudin su za su sa su je su gayyato mawakin nan kawai dole sai su sa amma Allah subhanahu wataala kuma ka duba ga lokacin da ake kidin nan ake wakan nan suwaye a wajen mata da yara su suka fi yawa a ce ga wasu wacce ta shiga tsakiya wasu mutanen banza suna kadawa suna wale ne suwa kuma ita tana ciki tana rawa ko kuma a ce ga wacce ta shiga ana ga kamar wani bajinta ne ko wani wayewa ne ko burgiya ne wallahi ƙauyanci ne kimma ne ƙarshe ne a ƙauyanci mace ta zamanto daga cikin matan da wai aka zo kidi da waka ita ce gaba-gaba su ne masu shiga suna karerewa da gangan jikinta kin tabe kin yi asara kin gadarwa bayanki da tozarci da abun nunawa a ce uwarku ce kwanan bayan aka yi kidi a waje kaza su ne suka shiga suke rawa uwarku ta kare mai tsotso ta shiga tana juyuyi a gaban wasu mutane. To dan Adam akwai wanda talaucin ne ya dace da shi, akwai wanda wadatan ne ya dace da shi, sannan kuma idan da Allah ya lawata arziki labaghaw fil ardi da an yi tabanna a ban kasa, Allah ce walakin sai dai yunazzilu bi qadari ma yasha, Allah yana safkar da arzikin gurgudan abin da ya ga dama. Yanzu kai an tara mutum 100 da kyar a samu mai kudi ne kirki mutum biyu a cikin su, wani kusan kaso kusan mutum 20 su wasu dan dama dama ne, kusan kaso 40 suna maleji, kusan kaso kaza su kuma a kaza suke, a haka tsare yake tafiya. Labaghaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadari ma yasha, saboda shi Ubangiji lalle masani ne, mai gani ne, mai cikakken bada labari ne game da bayin shi game da abin da suke aikatawa. Allah ya yi mu sanin cewa mu su wane ne, inda aka yi haka in da bannar da za a yi ba kaɗan bace ba. To da haka shi ƙaru na iya cikin mutanen annabi Musa alayhi salatu wassalam, kana min qaumi Musa fa baga alayhi, sai ya ƙetare iyaka, yana ta'addan ya samu dukiya ya samu wadata, sai wadata ya samu, wadata da ya samu da ana ganin su sune a gaba gaba, ko kuma kuna ganin shi ne gaba gaba sahun hari kullum anan yake, sai a waye gari ya kuma sahu na biyu ko na uku, sai a waye gari kullum shi masabuki ne, koran tsuwa kai baka kafara in akai assalamu alaikum na sallah, in ka daga kanka a baya sai kaga wani yana cikowa, kenan ba a kabbar alharama da shi. Ana cikin haka sai zamanto a wuni ma da kirza ku yi sallah biyu da shi, ana wane yayin haba harkoki ne sun yawa, ba lokaci, ba lokaci. Yanzu ya san babu lokaci, yanzu da yake neman duniya ya samu duniya, sai zamanto duniya ce abin da ya sa gaba, amma lokacin da yake nema za a ga shi ne a gaba gaba, amma yana samu sai ya koma baya, kuma ana a taimaka wa addinin Allah, yana ga cewa an dami jama'a. Yanzu ka duba kaga halin da yawa daga cikin waɗanda suke kira zuwa ga Allah, ba magana almajar ilimi ba, a maganan malumai, suwaye a cikin al'umma suke agazawa tahiyyar su tallaba, masu tallaba ma da kokarin, sai an samu wani mai naci yana a kawo a taimaka bangare kaza, nan ba jima yake hira da wani malami ɗaya daga cikin malamanmu, yake cewa wallahi, yace a halin da ake ciki yanzu in baka yi hankali ba za ka karantar da mutane, mi koran da za ka yi musu magana su ji maganan ma sai ka saya musu. Ga dukiyar nan, masu dukiyar nawa da kwai da yawa, amma ka ga malamin shi zai yi karatun, ina muku magana manyan malamai, manyan malamai ba almajiran ilimi ba, wallahi in ka ji bayanin da suke akan harakan tahiyyar da awan, kawai kokarin su ne ya bada kudin shi ya sa dukiyar shi, kuma ya zauna yayi nazari, kuma ya zo ya karantar da jama'a abin kamar annabin Allah malam. To wajibi ne ga dukkan mutumin da Allah ya bashi wani abu ya ga abin da zai iya yi na abin da ya shahi harakan taimakawa addini, kar kai kasa a gwiwa. To shi Karuna daga cikin labaran shi da ake badawa da malaman tafsiri suka rubuta, yana cikin mutane wanda suke mutanen annabi Musa alayhi salatu wassalam, ana harakokin da'awa da shi, amma daga lokacin da ya samu dukiya shikenan sai ya rika jan baya. Shine mutanen shi suna son shi da alheri, suka ce mishi la tafrah, kar kai alfahari, kar kai girman kai, inna Allah la yuhibbul farihin, Allah bai so masu girman kai. Sai ce kai kuzo, kun ga mutun yayi kudi shine duk kundame ne, wani wa'azi, wani nasiha, wani gargadi, innama utituhu ala ilmin indi, kudin nan ilimi ne nake da na kasuwanci, da sarrafa kadago ta koma dala 20 a haka ne na samu wannan kudin, ka kudame ne. Shine Allah yake jan hankali shi, bai sani ba, Allah ya mallaka wa mutanen da suka gabace shi da yawa dukiya tsaba ba, amma ina suke a yau. Shi ma haka a cikin girgilwan kanshi wataran ya huto cikin mutanen shi, fa kharaja ala qaumihi fi zinati
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون
حسبك ubangiji subhanahu wataala yake cewa karuna ya huto cikin al'ummar shi cikin mutanen shi cikin mutanen garin su wannan hutowa da ya ta sha bamban da huto wanda yake yi da ala zinati ya doki ado amma dawaki an musu ado an sa musu abubuwa na zinariya da mabiya da fadawa da ɗan kanzagin alhaji sun huto ana ziga shi ana kaza ana kaza Allah ta fakhasafna bihi wa
fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana min al-muntasirin
wannan mutumin ya huto a cikin al'umma ne yana takama yana jiji da kai yanzu da ya huto a cikin mutane sai al'ummar ta kasu kashi biyu qala alladhina yuriduna hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun en duniya masu son duniya suka ce kai can kai amma wallahi wani ya more ina ma a ce an ba mu irin abin da aka ba ma qaruna kamar da za ka gani a yanzu kaga mutum ya zo da mota fakhira ta alfahari ko kuma ka ga wani mutum wanda yake cikin wani yanayin burkewa amma kai baka san baya akai ya zamanto a cikin wannan yanayi sai ka ce kai wacce kina jin dadin ki ina ma a ce ni ce wacce kina hodin haka ashe ke biki san ba ke kin yi wannan waccan kin limka ta so 100 a wajen Allah mutane suka rubu kashi biyu suka ce wasu suka ce ina ma a ce Allah ba mu irin abin da ya ba ma Qarun innahu lazu hazzin azim kai wallahi wannan iya da rabo mai girma wani ya more ya ji dadin shi ba ka ake hodi ba daga an ga wani mutum a cikin wani yanayi na rayuwa na kaman morewa sai a ce wani ya ji dadi abu ku sani ba yanayiwa ku kun yi shi jin dadi kuma so da yawa haka take faruwa ya har hado misali wasu hanyoyi ya zo ya yi babakere akan wata dukiya da Allah ba tashi ba ko kuma a hanyoyin da bai samu dukiyar duwa hanyoyi ne na haram to dan yana fantamawa a cikin wannan duk me an wani fantamawa ko burge me an burge a ciki ya ci haram ya sa haram ya hau haram ya gina haram duk abin da yake haram ne me an wani rayuwar shi kaso na biyu suka ce su ne ma'abuta ilimi su kuma ma'abuta ilimi suka ce wailakum kai can ku sawabullahi khair ladan da Allah yake badawa shine mafi alheri ba abin da ya shahi daudan duniya ba yanzu yana cikin kasaita yana jijji da kai Allah ce sai muka tsaga kasa sai muka sashi a ciki yana cikin tahiya da tawaggar tashi da komai da komai Allah ya tsaga kasa ya sashi kuma aka mai da kasa ta koma da take kaman ba ai wani abu ina karuna ina duke shi babu su wancan mutanen na fara suka rika cewa ka ina ma a ce an ba mu irin abin da aka ba ma karuna suka ce kai laula amanna Allahu alaina la khasafa bina in ba dan Allah ya mana ba gedar dogo mana Allah ya talfawa garin mu nono la khasafa bina ai mu wada da mu za a hada ashe wannan mutumin hallakekke ne muke cewa mu ina ma ce Allah ba mu irin abin da ya bashi to kaga dukiya ce ta kai shi kuma ta baro shi kuma tana kai da yawa tana baro su ba kowa yake yin kudi bai wanne lafiya wanda dai kai ta roƙo Allah Allah ya barka ya jigari miskini miskini fakiri yau akwai gobe babu wasu abubuwa suka taso a rayuwarka na tilas Allah yana baka damar da zaka yi su kamar Allah guriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi indahu quta yawmihi duk wanda ya wayi gari a cikin gangan jikinka bakka da matsalar komai lahiyanka lau zaka yi mai kaka ji kowace gaba tana kara kana da abincin da zaka ci a wannan wunin kadai manzala ke cewa wannan kai kaman an buzuro maka duniya da abin da ke cikin ta gaba daya ba wanda kai ka jin dadi saboda kulura mafi yawancin damuwar da muke ciki a yanzu ba damuwar yanzu bace ba a tunanin in an jima ne da tunanin gobe to barin tara a tunanin wata mai zawa barin ƙara tarawa tunanin shekara mai zawa barin ƙara tarawa kai ko bakka da garantin awa 1 minti 1 anan gaba zaka yi shi ka shiga damuwan lokacin da baka san ba ya same ka a rayuwa ko ba zai same ka ba a irin haka dadan kuma sai rayuwa ta zo sai ta rufta da shi a rika wallahi bai tsammanin zai mutu ba amma dole tsammanin zai mutu ba tunda yana rayi dan haka ubangiji subhanahu wataala ya kwarawa waɗanda ya zamanto ba sa bayarwa masu rowa ashuhu manzo Allah yake cewa abin da ya halakar da al'ummar suka gabace ku shine rowa ba kayan kirki bane ba a wasafta ka da komi ka a wasafta ka da rowa kai kokari gurgudan hali Allah ya hore maka ƴan uwanka na jini tun daga mahaifanka ƙanninka yayinka ƙannin mahaifiyarka yayin mahaifiyarka gurgudan abinda Allah ya hore maka na hali kama kowa yanda zaka iya dan haka Allah ya cewa amma man bakhila wastagna kaga wanda yayi rowa sannan kuma wastagna ya nuna cewa ya wadatu bimalihi da dukiyar shi anillahi game da Allah ya riga cewa babu harakar Allah a ciki Allah ke cewa kazzaba bil husna ya ƙaryata da kalma ta la ilaha illallah ko kuma a tafsiri na biyu ya ƙaryata da badawa cewa in yana bada abin yana cikin alamun imani wannan badan zai kai shi gidan aljanna ya ƙaryata da haka yaga duk wa'azin da ake indai ana magana a ciyar to kawai kaman dubara ce ake ko kuma wayo ne ake ko kuma a jan hankalin shi ake ya ka abin da yake hannun shi a to wannan mutumin Allah ya ce fasanu yassiruhu lil usra za mu saukake mishi aikata ayyukan da Allah yake kyama sura al usra ayyukan da Allah yake kyama da haka Allah sai kyamace shi wala yardahu Allah ba zai yarda da shi ba saboda wannan tafarkin da ya kama ya zamanto mishi shine hanyar da zai ja shi ya kai shi wutar jahannama tiryan da aka yi kokari a zai zamanto ciyarwa bayarwa gurgudan hali mutum kada dauki tafarki wanda yake na ruwa riƙewa ka zama karkadab yani in ka ashab ya shiga hannunka ya shigo kenan babu hirin ya huta wanda kuma zaka samu wasu ka so daga cikin mutane sa da irin wannan dabi'ar ko kuma ya zamanto a ke kudinki ba kudi bane na yin abin da ya kamata taimakawa ƴan uwanki kuma makamancin wannan a ke kudi ne kawai na abigari abigari me abigari ya za a yi kisa turare mai tsada ya za a yi kisa kayan da ya hina kowace ya za a yi kiwa ne ne kayan ɗakin ki su hina kowace amma a daidai lokacin da in aka je ɗakin mahaifiyarki inda za a zauna nema ne ke kuma ɗakin ki kin sa abubuwan da kayan rayuwa kala-kala amma kuma ɗakin mahaifiyarki ya yi ki tambaye kanki kayan da kike sawa tsumman da kike sa a jikinki kike taƙama kike alfahari ana hudinki ana ƙarawa kece mai dinka komple kaza a sati mahaifiyarki ya take kuma wallahi za ka samu irin wannan matsalolin ka ga mahaifiyar a bige kai wata sai ta sa yatsu take doka ta ba uwai kuma aljanna kike nema kuma albarka uwa kike nema ke kika san ki sa sabo ba ita ba ke kika san dadin asamore a sa sabo ba ita ba da haka in Allah ya sa akwai wani abu a hannunki kima uwayenki hidima kima ƴan uwanki hidima kima addininki hidima kar ki yi wasa a barki a baya kar ya zamanto tafarkinki ba ana kike sa ba ki dimka ki sa ko dimka miki sa ba matsala bane ba amma ya zamanto shine abinda za a ku a karan kanku kun san cewa akwai matan da wannan shine tafarkin su kawai kullum tana dinki kuma dimkin da take mafi yawancin abin da take dimka amma watakila wasu sai ta je bashi za ta amso su a matsayin bashi ta kai dimka mata a bashi wai saboda ta huto ta sa ta burge mutane ina dalili bata wa kai lokaci dan kin sa kaza sai mi an hadi ko to shikenan bakin ki kenan an hadi iya hudin da aka yi shi da abin da yake ramanki kuma wa karkila an rige an fada kuma fadan ma da za a yi idan ya zamanto mahaifanki a cikin wani hali na takashufi abin aibi ne a gare ki waɗannan ayoyi suna karantar da mu abubuwa kama haka
abu na harko a cikin waɗannan ayatun daga harko aya ta harko da muka fara saurara a cikin wannan sura har zuwa aya ta 11 Ubangiji subhanahu wataala yana mana bayani akan girman da yake da kudurar da yake da kaga bayani da yana wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal unsa kaga waɗannan duka abubuwan suke nuna girman Allah wannan daren da wannan yinin da wannan dan adam din duka wa halice su Allah shi kadai ya halice su ba tare da agazawan kowa ba tare da taimakawan kowa ba abu na biyu waɗannan ayoyi suna karantar da mu taqrirul qada'i wal qadar wa huwa anna kullu insanin muyassaru lima khuliqa lahu tabbatar da matashiya ta hukuntawa da zartarwa da kadara ta ubangiji kowanne dan adam an sauke mishi abinda aka halicce shi dan shi da haka manzo Allah ya ce i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu sanan bai haka da waɗannan ayoyi suna karantar da mu anna tawfiqa lil amali bi ta'ati bi tawfiqin hasaba sunnati Allah ta'ala cewa aba dan adam dacewa da hanya ta aikata da'a ga Allah subhanahu wataala wannan mashi dace ne da Allah daga Allah dace ne Allah yake datar da dan adam ba kowa yake samun dama haka ba sai kaga wani ya mallaki kaza ya mallaki kaza ya mallaki kaza amma aiki na alheri kankane bayya iya makan shi bayya iyawa ran shi bayya iyawa yana ji ya hudda wani kaso na dukiya kamar ya ballaci wani bangare ne a cikin jikin shi to da ka in kika samu kanki a cikin tafarkin kokarin aikata ayyuka managarta kuma dukiyar da Allah ba kina kokarin sarrafa ta cikin abin da Allah yake so to ki godiya ga Allah subhanahu wataala saboda ni'ima ce Allah yayi a gare ki to waɗannan ayoyi abin da suke karantar da mu sai gaba na gaba ubangiji subhanahu wataala yake cewa na'am
inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
وبنجي سبحانه وتعالى كتوى إن علينا للي نا وجم نا أقريم للهدى بياني نا أبنديكي قسكياني dukkan mutumin da yake neman gaskiya to ya neme ta a wajen Allah duk mutumin da yake son hanyar tsira da tafarkin da zai kama ya tsira to ya nemi wannan abin a cikin bayanin Allah da manzon shi inna alaina Allah ya ce lalle alaina na a gare mu la bayanul haqqi min al batili wa ta'ati min al ma'siya mu ne muke bayanin abin da yake shiriya ne miye abin da yake da'a ga Allah subhanahu wataala sanan kuma miye abin da yake ba da'a bane ga Allah to kaga anan kuma duk aikin da zaka aikata to dole zaman to bayani ne daga Allah da manzon shi a duk lokacin da dan adam ya bigi gaban kanshi ya aikata wasu ayyuka to wani misa kai aikata kaza kace a ai ya kamata a ce an aikata kaza ko kuma mutanen garin mu haka suka saba suke yi mutanen garin ku hujja ne a wajen Allah a mutanen garin ku ba hujja bane a wajen Allah yan gidan ku ba hujja bane a wajen Allah hujja a wajen Allah shine Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabbai sun gane akan kaza wannan shine hujja a wajen Allah sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya shi yayi mana bayani akan abin da yake at-ta'atu minal ma'siya me aikin da an kai zaka samu lada sannan kuma me aikin da an kai zaka samu zunubi wannan duka yana cikin al-Qur'ani da hadisi inna alaina lal huda kenan shiriya tana wajen Allah subhanahu wataala bayanin gaskiya yana wajen Allah mai girma da buwaya sai Allah ya ce wa inna lana lal akhirata wal ula yu'ay mallakan al a inna alaina lalle inna lana lalle namu ne Allah ya ce lal akhirata mallakan lahira wal ula da ta farkon ma wadda ba lahiran ba ita ce duniya kenan da duniya da lahira dukkan mulkul lillah mallakan Allah ne Allah ke cewa wannan mulkin na Allah kuma Allah yana ba ya ba wanda ya ga dama ya haramta wa wanda ya ga dama ya daukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama wannan hukuncin Allah ne me yasa saboda wa inna lana lal akhirata wal ula Allah ce mallakan lahira da duniya duka namu ne mu muke bada su ba wanda muka ga dama mu hana wanda muka ga dama sai ubangiji yake cewa anzartukum naran talazza ina jan hankalinku ina tsoratar da ku shi da anzartukum ina tsoratar da ku naran wata wuta wanda wannan wutan talazza wanda ake hurata allati tuqan wanda huruwa take tana da halshi babu wani bala'i wanda yake kai wuta jahannama babu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya wayi gari yake cewa ban taba ga sharri ba irin sharrin da na gani yau Allah ya nuna mini gidan wuta wallahi bala'in da yake tattare da wannan gida wajibin dukkan mutumin da yake da hankali yaga cewa ya tsaya tsayin daka karka yarda zuciyarka ta yi wasa da kai ka tsaya ka aikata aikin da zai gadar maka da samun wannan rahmata Allah saboda karka samu wancan gidan mara dadi wanda shine gidan wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a cikin hadisi da dama wanda suke bayani akan wasafin wuta da wasafin yanda su ɗan wutan suke da yanayin da suke wasu ayyuka ne mutum ya aikata za su gadar mishi da samun gidan wuta duka wannan wani abu ne wanda addini yayi bayani shi wanda kuma insha Allah ta'ala wani kaso daga cikin wannan gaba na abin da ya shafi gidan wuta za mu ji shi a gobe kasancewar lokaci ya nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata abinda muka ji na aiki Allah babu ikon aikatawa abinda muka ji na bari Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bari اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله كان التفسير أن أكي ساوى أنا ساشي دقى الشابي كان ينزو دقى الشابي زوى قريه ديني دقى الشابي زوى قريه ديني sannan kuma wanda suke da tambaya suna iya rubuta tambayar su su kawo a darasi na gaba kenan aka zo sai a ba su amsa insha Allah